Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watso shirye-shirye wannan kara a mitoci 24.41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau, za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan gayyatar da fada White House ta yi wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Menene kuke bukata shugaban Najeriya ya gabatarwa takwaran nasa na Amurka Donald Trump? Kamar kullun lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. 'Yan sanda sun harba wa 'yan mazhabar Shi'a da ke zanga-zanga barkunan tsohuwa yau Talata a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. A rana ta biyu ta artaban 'yan sandan da masu zanga-zangar waɗanda ke neman a sako masu shugabansu. Tun a watan Disambar shekarar 2015 ake tsare da shugaban 'yan mazhabar Shi'a Ibrahim El-Zakzaki a gidan kaso ba tare da an tuhume shi da wani abu ba. 'Yan sanda sun kama wasu daga cikin masu zanga-zangar da yawa yau Talata, a cewar Deji Adeyanju na ƙungiyar da ake kira Concerned Nigerians da Turanci, wadda hadda ita cikin zanga-zangar. Mr. Adeyanju ya ce muddin suka ci gaba da kai farmaki, mu ma za mu ci gaba da fitowa zanga-zanga. Nan take dai rundunar 'yan sandan Najeriya bata ce komai ba game da zanga-zangar ta yau. Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki shine shugaban mazhabar Shi'a a Najeriya. Ya shiga hannun gwamnatin Najeriya tun bayan da sojojin kasar da mabiya mazhabar ta Shi'a suka yi arangama a birnin Zaria a watan Disamba na shekarar 2015. Har yanzu kuma yana kurkuku duk da umarnin da kotu ta bada na a sake shi. An 'yantar da yara ƙanana fiye da 200 daga aikin soja a Sudan ta Kudu yau Talata, a lokacin wani biki da aka yi a Bakiwiri kusa da birnin Yanbu. Yara 40 sanye da kayan soja da na 'yan sanda sun yi maci mai kama da na sojoji, daga nan suka ajiye makamansu suka kuma sauke nauyin aikin da aka sa su. Wani komanda ne ya ba su umarnin yin hakan. Daga nan kuma suka sanya wasu riguna na shirin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka rubuta yara ba sojoji bane a kansu. A Sudan ta Kudu da yaƙi ya ɗaiɗaita, har yanzu wannan salon na yara ba sojoji bane wani babban buri ne da ba a kai ga cimmawa ba tukun. Asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi ƙiyasin cewa kusan yara 19,000 'yan Sudan ta Kudu har yanzu suna hannun ƙungiyoyin 'yan bindiga a faɗin ƙasar. Wasu daga cikin yaran da aka 'yantar yau Talata, 'yan tawayen ƙungiyar da ake kira SSLM a Sudan ta Kudu ne suka sace su. Wasu kuma 'yan tawayen ƙungiyar 'yan adawa da ake kira SPLM a taƙaice su ne suka sace su, suka kuma tilasta musu aikin soja. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi baƙuncin Prime Ministan ƙasar Japan Shinzo Abe da safiyar yau Talata don ganawar kwanaki biyu. Fadar White House ta ce tana sa ran tattaunawar za ta yi tasiri sosai. Da take magana da manema labarai daga cikin jirgin shugaban Amurka na Air Force One zuwa jihar Florida, sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce tattaunawar da za a yi tsakanin shugabannin biyu za ta ta'allaka ne a kan shirye-shiryen ganawa da Koriya ta Arewa da kuma batutuwan cinikayya. Trump da Abe ba baƙin juna ba ne. Prime Ministan Japan shi ne shugaban wata ƙasa da shugaban Amurka ya taɓa ganawa da shi ido da ido, ya kuma yi magana da shi a lokuta da dama. Trump da Abe na da babban ƙalubale a gabansu, wato batun Koriya ta Arewa, wadda ke shirin makamai masu linzami da na nukiliya da suka saɓawa takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Myanmar Win Myint ya sanar yau Talata cewa ya yi afuwa ga fursunoni 8,500. Wannan matakin ya zo ne daidai da zagayowar sabuwar shekarar gargajiya ta Myanmar. Wani mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ya ce afuwar da za a yi za ta shafi 'yan ƙasashen ƙetare su 51 da kuma mutane 36 da wata ƙungiyar sa-ido wadda mazauninta ke Thailand ta ce fursunonin siyasa ne. Wannan umarnin bai shafi wasu 'yan jarida kamfanin Reuters su biyu ba da ke fuskantar tuhuma akan mallakar wasu takardun bayanan sirri na ƙasar. 'Yan jarida na hada rahoto ne akan mummunan farmakin soja da aka kai a jihar Rakhine, wanda ya sa ɗaruruwan musulman Rohingya tsallakawa zuwa ƙasar Bangladesh tun daga watan Agustan shekarar da ta gabata.
Maryam Dauda ta karanto labaran duniya. To, kafin mu ba ku dama ku faɗa abin da kuke gani ya kamata shugaban Najeriya ya gabata a ganawarsa da shugaba Donald Trump na Amurka, bari mu faro da bayanin da kakakinsa Garba Shehu ya yi a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa kan ziyarar aiki da yake yi a halin yanzu a Birtaniya.
Musamman magana ta zuba jari don shi magana tattalin arzikin nan da yake ta yi, shi idansa akan a kafa masana'antu a Najeriya a samu aikin yi. Musamman ga matasa da suke Allah ya ba mu miliyoyi waɗanda ba su da sana'a. Kuma ya yi godiya gare ta ya ce mata, mu tsakaninmu da Ingila muna godiya ga ku, musamman kamfanoni da suke da tsohon tarihi a Najeriya wanda ba su yada mu ba. Duk da ko lokacin da muka shiga yakin basasa a Najeriya, manyan kamfanonin Ingila sun yi zamansu a Najeriya suna ba da gudunmuwa. To ya ce mun gode, amma kuma ƙari muke nema, a ƙarfafa musu gwiwa su shigo zuba jari a Najeriya domin a haɓaka tattalin arziki. An tattauna magana ta su harkar gudunmuwa da suke bamu, yaƙi da ta'addanci da ake a ƙasa. Theresa May ta amsa ta ce a'a, nan gaba ma ƙari zamu yi, ba ma rage akan abin da ake ba. So abubuwan da aka tattauna suna cikin waɗannan.
Shi wannan taron na COGAM da yake halarta, wane gabatarwa Najeriya za ta yi wanda kake ganin zai ja mata kwarjini da ɗaukaka da kuma goyon baya daga sauran ƙasashen renon ƙasar Ingila, musamman ita Ingila ita kanta?
To, ba taron gaba nake so na yi ba, sai a saurari jawabi da shugaban ƙasa zai yi. Amma kada manta cewa ko a tsakanin wannan mambobi na wannan kungiya renon Ingila, ai shugaban Muhammadu Buhari ya kai kuka a baya. Yanzu kamar kasashen da gamuga su muna ji muna ganin su, ƴan Najeriya ƴan uwanmu su ɗebi dukiyar Najeriya su je su ɓoye a kasashen su. Kuma duk ƙoƙarin da ake ta yi a dawo mana da abubuwan da aka sata daga Najeriya, abin yana neman ya cutura. Na tabbatar maka cewa abubuwan nan suna damunsa, kuma ƙoƙarin da yake gamuga su, ai mana laifi a gudu waje, a ɗebi dukiyarmu a kai ƙasar waje. Kuma mu ce wai ɗaya muke, a ƙungiyar Commonwealth gaba ɗaya muke. To ba mu rufa kan juna asiri, ba mu taimaka mu juna.
Garba Shehu a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa kan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da Prime Minister Birtaniya Theresa May. Wakilinmu Babangida Jibrin kuma ya haɗa mana rahoto kan wannan ganawa da shugaba Buhari zai da takwaransa na Amurka Donald Trump.
Ganawar shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Donald Trump na Amurka wanda ake sa ran za a yi a ƙarshen wannan wata da muke ciki na Afrilu ya zo ne bayan ganawar farko da shugabannin suka yi a shekarar da ta gabata a lokacin taron shugabannin ƙasashen Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ta fitar ta ce shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Donald Trump za su gana, kuma ana sa ran za su tattauna akan harkokin da ya shafi ƙasashen guda biyu da suka hada da tsaro, tattalin arziki da kuma zamantakewa. To kwaya masana tattalin arziki ke kallon wannan ziyara? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da suka jari.
Wannan zai iya haifar da alfanu a Najeriya, musamman kaga kamar yanzu ana ta takaddama kuma zabe na gabatowa, sannan kuma Amerika babban kawa ce ta Najeriya, musamman ta daga cikin manyan kawayen Najeriya a nan Afirka. Kuma yawanci Amerika za ka gani kuma da Amerika da kuma duk wani mai zuba jari, harkan tsaro tana da mahimmanci a wurin shi, da kuma harkan wuta idan za su kawo kuɗaɗensu a nan ƙasan ko kuma su shigo, kaga idan babu tsaro ba za su shigo ba. To wannan tattaunawan ina ganin zai ba Najeriya dama ta hanyar shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nuna ma shi shugaba ko kuma Amurkawa irin nasarar da aka samu daga lokacin da ya hau mulki kawo yanzu, wanda kuma su masu da nasu ma'auni za su duba idan sun ga wurin ya inganta, kaga za su iya shigowa su zuba jari, wanda kuma zuba jarin sai haɓaka tattalin arzikin ƙasar.
Su ma sauran 'yan Najeriya ba a basu a baya ba game da wannan ziyara da ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai kai ƙasar ta Amurka, tare kuma da ganawa da shugaba Donald Trump.
Buhari's visit to America I think is supposed to be beneficial to us.
Wannan malami yace ko shakka babu mun yi farin ciki da wannan ziyara da zai kai ƙasar ta Amurka, kuma muna fatan za su tattauna akan harkokin da za su taimaka wajen ci gaban ƙasashen guda biyu, musamman ma dai Najeriya da ke fama da matsalar tsaro, tattalin arziki da sauran harkoki na yau da kullum.
Yana da kyau in ya samu zuwa wannan waje ya tattauna da su, to gaskiya ya tattauno abubuwa ma'ana masu ma'ana sosai. Kaga batun tsaro yana da kyau, in ya je aka tattauna batun tsaro in za su bashi makamai ne, za a bashi sojoji ne, yana da kyau wannan a tallafa mashi, ƙasa ta zauna lahiya, arziki bunƙasa, sannan mutane kowane ya san abin da yake rayuwa ya inganta.
Najeriya dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ke cin gajiyar ƙasar Amurka ta fuskar tattalin arziki, siyasa, ilimi da kuma tsaro. Hukumar ƙasar Amurka da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa da ake kira USAID yanzu haka ta saka kuɗaɗe na miliyoyin dala a fannoni daban-daban a Najeriya ta fuskar samar da hasken wutar lantarki, ilimi, fannin noma da kuma tattalin arziki da kasuwanci. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida kafin mu kintsa, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, yanzu lokaci ne domin ku masu saurare mu ji daga gare ku ya menene kuke gani ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tattauna da takwaransa na Amurka Donald Trump idan ya kawo ziyara aiki ranar 30 ga wannan wata. Ya wuri wake bisa layi.
Sunana Dan Asabe mai fata daga Yawuri.
To malam Dan Asabe, barka da warhaka.
Barka gare malam Margaret.
Ya wato, ina ra'ayinka game da wannan batu?
To ni gaskiya ra'ayina ba ni tunanin kasashenmu na Afirka za su amfana daga duk wani taimako ko tallafi daga ƙasar Amerika, domin tun farko shugaba Donald Trump ya tsargi kasashenmu na Afirka, ya ce muna mu walakantattu ne, ba mu da wani amfani. To gaskiya,
to yanzu da yanzu kake gani, yanzu kake gani da aka sa aka ba su wannan daman, babu
a suna yana da wata bukata ne da kasashenmu na Afirka, shine kawai yasa suka zaici shugaba Buhari. Amma dai wa mutum ya bayyana maka zani a kasuwa, sannan ya dawo gidaje zai daura maka shi, babu wani amfani da zamu samu daga ƙasar Amerika. Sannan ina son ki san da wani abu guda, kana jina?
Ina jin ka. To kana gani ya kyauta ya zo ko kuma ko ya zama shi a gida ne?
To dole a yi tafi, amma ina tabbata muke hatta da tashi hankula da muke fama da su a kasashenmu na Afirka, muna zargi akwai ƙasar Amerika ciki, saboda duk inda sojojin Amerika suke babu zaman lafiya a wannan ƙasa.
To yanzu kuma bari mu koma Abuja, birnin tarayya Abuja, wake bisa layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke bisa layi kaɗan, ɗaga murya kaɗan.
To sunana Bashir Mamman dan Inna Kadiso, ƙaramar hukumar faskarin jihar Katsina. Na kira ku ne daga birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Yawa to Malam Bashir, ya kake ganin lamarin?
To Grace, ni ina ganin wannan ziyara da Donald Trump ya gayyaci ainihin shugaban ƙasa da General Muhammadu Buhari. Ziyara ce wadda dama bai taɓa yi masa irinta ba, kuma shugabannin ƙasashen Amerika ina ganin duk da yake dai shine sabon shugaban ƙasa, za mu iya cewa ziyarar za ta yi tasiri, amma fa a kiyaye kuma a yi taka tsantsan. Sakamakon cewar idan kuka diba za ku ga Donald Trump nan da ya kyamaci ƙasashenmu na Afirka, yanzu ne kuma ya zo yake neman ƙasashenmu. Sai dai shugabanninmu su yi taka tsantsan da irin wannan ziyara tashi da za su kai.
To daga Kaduna kuma Abuja, kuma bari mu nufi Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi?
Nana Abdullahi Lala ce daga Sarmata.
Malam Abdullahi, kamar kana cikin wani rami.
Eh, yanzu kina ji na?
Yawwa, ka kawo wayar kurkusa. To bismillah.
To gaskiyar magana abu uku nake son shugaban ƙasa su tattauna da shi Donald Trump.
Yawwa, to a gurguje.
Yawwa, da farko dai yadda za a magance wannan harkar tsaro da yake gudana kamar a Najeriya da sauran Afirka. Sannan na biyu kuma tattalin arzikinmu yana da kyau su tallafa mana, su zo su kawo ainihin kamfanoninsu saboda a zuba jari a Najeriya. Sannan kuma na uku su taimaka mana kuɗaɗen da aka sace aka kai Amerika ya ƙoƙari a dawo mana da su, saboda a ci gaba da mana wa'ansu ayyuka a Najeriya. In ya je ya faɗi mai wannan abubuwan, ina tunanin shi shugaban American ina ga zai da wannan ainihin batutuwan nasi. Da fatan dai za su tattauna a gari a kan wannan.
Yawa, to mun gode Malam Abdullahi. To daga Kaduna kuma bari mu nufi Wari. Wake bisa layi a Wari?
Kuna magana da Shehu Zaria daga Wari.
To Malam Shehu, kai a ganinka menene ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali a kai idan a gana wasu da shugaba Donald Trump idan ya zo nan Amurka mako mai zuwa?
Wadai muna son Allah ya sa Allah kawo lafiya ya mai da hankali akan tsaro da muke mamari shi a Najeriya. A farfaɗo mana kuma da tattalin arzikin mu. Mu abin da take addu'a kenan.
To Malam Shehu, mun gode daga Wari sai kuma Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, dan daga murya. Wake bisa layi?
Balarabe Amani ne daga Gindin Katsina.
To Malam Balarabe, barka da warhaka.
Mana lafiya?
Lafiya, lau an wuni lafiya?
Alhamdulillah. Ko da yake ban tare da radio ban san maudu'in da ake magana kan shi ba.
Ah, to aka ce shugaba Muhammadu Buhari zai kawo na ziyara nan Najeriya ya gana da shugaban Amurka. Ai, me kake gani ya kamata ya tattauna da shugaban Amurka? Wace bukata ya kamata ya gabatar in akwai?
To, a sashen na kuma a inda nake bukata shi ne ya nuna miki irin yadda muke fama da magana tsaro a ƙasar nan, ya kasance mun samu wani tallafi idan zai yiwu daga ita ƙasa Amerika ɗin. Wannan shi ne ina ga bayanin da ya kamata.
Yawato, mun gode. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu muna da wane ne bisa layi?
Abokan Lambo Yawuri.
Yawuri, ka ɗan nisanci rediyonka ko kuma ka rage shi ko ka kashe shi baki ɗaya tunda an samu ka hau bisa layi. Yawato, bismillah, kai ko ya kake ganin?
To ni ne gaskiya ra'ayina, ina fatan cewa Donald Trump ya taimaka wa Buhari da jami'an tsaro wa'anda za su magance rikicin da ake yi na kashe-kashen mutane a arewacin Najeriya.
To layin naka yana cicijewa na Yawuri. To bari mu nufi jihar Benue. Wake bisa layi a Benue?
Sai kuna magana da magaji ne Loko, sarkin yakin General Muhammadu Buhari, mazaunin Mukurdi jihar Benue.
To sai dai sai ka nisanci rediyonka ko ka rage shi ko ka nisance shi domin yana dawo mana.
Yawwa, Giraz Audu ina gaisuwa.
Alheri ya gaishe ka.
Ina muku kuma fatan alheri.
Alheri ya bi yayi tare da kai. Ina gudunmuwa ka ga shirin yau.
Ina muku fatan gaba ɗaya mutanen mutanen Amerika, Allah ya saka muku da alheri.
Amin, sun mu amin.
Yawwa, kuma wallahi na dade ina neman ku bana samu.
To yanzu da Allah ya sa ka samu ba da gudunmuwa ga wannan shirin tunda ga ka bisa layi. Me kake gani ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya maida hankali akai a ganawa shi da shugaba Donald Trump idan ya zo na Amurka?
Kwarai da gaske muna da bukata ko game da maganan tsaro a Najeriya, abubuwan da yake faruwa tsakanin manoma da makiyaya da kuma sauran kabilu da ake ta tashin hankalin nan. To muna bukatar Ubangijin Allah ya sa Buhari ya samu saduwa da Trump, ba shi wannan ainihin gudunmuwa namu da muke nema a Najeriya a tsakanin wannan abubuwa da yake faruwa.
Yawwa, to magajin Benue, to Allah ya sa gobe ma ka sake samun wannan dama. To bari mu koma ya wuri. Ya wuri, ina ga layin naka ya goce. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Na ya wuri, layin naka ya tsinke. Kamar yadda muka bayyana, muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan gudunmuwar da bukatu da ko kuma me kuke gani ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar a tattaunawar da za su yi da shugaban Amurka idan ya zo nan Amurka ziyara makonni biyu masu zuwa. To bari mu tafi kwara, wake bisa layi a kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Dallu Alhaji Garba jina Sokoton Najeriya, mai bulawus kala kala daga nan kwara a Najeriya.
To
gaskiya dangane da wannan ganawa da shugaba Buhari da zai yi da shugaban ƙasar Amerika, to mu ba abin da muke bukata illa a yi tattalin arziki na farfaduwar tattalin arzikin ƙasar Najeriya da kuma abin da shahin tsaro da kuma cin hanci da rashawa da dukkanin abin da zai kawo mu Najeriya cigaba da ƙasashenmu na Afirika. Muna fatar Allah ya sa a yi lahiya kuma a ƙare lahiya. Na gode BOA.
Yawwa, to Alhaji Bello, da kai gudunmuwar taka kuma muka kawo ƙarshen wannan dama ta yau, batutuwa da aka gabatar da suka fita muhimmai a cikin wannan ra'ayoyi da kuka gabatar ya haɗa da batun harkar tsaro, tattalin arziki, a dawo da kuɗaɗen da aka sace, a kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya, a kuma shawo kan batun cin hanci da rashawa. Batutuwa da kuke so shugaba Muhammadu Buhari ya tattauna kenan da shugaba Donald Trump idan ya zo nan Amurka. Allah ya kawo shi lafiya. To sai kuma shirinmu na gaba. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Nijar, inda aka kammala wasannin ƙwallon hannu na yanki na uku na nahiyar Afirka da ke kasancewa tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin ƙwallon hannu na duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17, inda Nijar ta buga wasan ƙarshe da tarayyar Najeriya. Tarayyar Najeriya ce ta yi nasara. Haka ma a wasannin 'yan ƙasa da shekaru 20 na ƙwallon hannun na yanki na uku ɗin da ke kasancewa tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin duniya na wannan wasar, Najeriya ce ta yi nasara a wasan ƙarshe gaban Burkina Faso, abinda ya sa tarayyar Najeriya samun tikitan shiga wasannin ƙwallon hannu na duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 wanda za su wakana a cikin wannan shekarar 2018 a ƙasar Spain da ƙasar Argentina. Ku dai san cewa an karkasa ƙasashen nahiyar Afirka wannan tankaɗe da rairaya a yankuna guda hudu na neman shiga wasannin ƙwallon hannu na duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 da kuma na 'yan ƙasa da shekaru 20. A ƙasar Tunisia an kammala wasannin duniya na wasan kare kai na taekwondo na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 masu ƙasa da nauyin kilogram 55, inda Muhammadu Maharana shine dan ƙasar Niger wanda ya samu lambar tagulla kuma ya samu tikitansa na zuwa wasannin Olympic na matasa da za su wakana idan Allahu ya kai mu a cikin watan Oktoba mai zuwa a biyo nazar a ƙasar Argentina. Shi dai ɗan Nijar ɗin da ya samu lambar tagulla shi ne ɗan Afirka da ya fito daga ƙasashen baƙar fata wanda ya samu wani tukuici a fafatawarsa da takwarorinsa na Argentina, Japan, Italiya, Taipei, Haiti da kuma ƙasar Jamus. Idan muka ƙarƙare da wasannin ƙwallon ƙafa na Ligue 1 RTL na jamhuriyar Nijar, a dai yau Talata ne aka soma zagaye na biyu na wannan kwamɓalar ta wannan shekarar, kuma an buga ɗazu-ɗazu a
babban birnin Yamai tsakanin AS Douane da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale AS Police da Racing. Za a ci gaba da waɗannan wasanni a ranar gobe idan Allah ya kai mu tsakanin AS Nijelaka da GS Tawa, sai kuma Sale Sporting Club Teme da AS Gard National. A Maradi, Jangorzo Football Club za ta karbi bakunci Espoir ta Zandar, sai Akokana da Irana za su dabsa a birnin Arlington. AS Fonda Entente Football Club ta Doso za su buga ranar 19 ga wannan wata, yayin da Olympic za ta dabsa da AS Sonidep. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar Lahadi 1 ga watan Afrilu, jama'ar Costa Rica suka fita jefa ƙuri'a don zaɓar sabon shugaban ƙasar su. A cewar Freedom House, ƙasar Costa Rica tana da daddan tarihin zaman lafiya tare da tsarin siyasa na jam'iyyu da yawa da miƙa mulki ta wajen gudanar da zaben da babu maguɗi. Wannan ya ci gaba a wannan shekarar inda suka yi zaɓe har sau biyu babu maguɗi. Wannan zaben ya da kanin wani ne a zaben farko wanda aka yi ran 4 ga watan Fabrairu na wannan shekarar, ba wanda ya samu kashi 40 cikin 100 na ƙuri'un tsakanin Alvarado Munaz na jam'iyyar National Restoration Party da Carlos Alvarado Quezada na jam'iyyar da ke mulki wato Citizens Action Party, wanda hakan ya sa aka sake takara tsakanin manyan masu takarar. A lokacin da ake shirin shiga kashi na biyu na zaben, duk alamomi sun nuna cewa wannan zaben za a yi gogayya, inda daga ƙarshe Carlos Alvarado Quezada ya kada Fabricio Alvarez Munoz da kashi 61 cikin 100, aka sun kashi 31 cikin 100. Duk da masu zaben ƙasar suna da tsatsauran ra'ayi akan wanda suke so, amma sun gudanar da kampen ɗinsu cikin girmama juna, ba wani rahoton tashin hankali a lokacin zaben da lokacin miƙa mulkin, wanda wannan ya nuna cewa akwai cibiyoyin demokradiyya masu ƙarfi. Wanda ya faɗi zaben ya amince da sakamakon zaben cikin kima da mutunci, wanda ya lashe zaben ma ya anshi nasararsa cikin murna da yabo ga wanda suka yi takara tare. Ƙasar Amurka ta taya Carlos Alvarado Quezada murna akan zabensa na zama shugaban ƙasar Costa Rica a zaben da aka yi babu maguɗi cikin lumana, wanda zai ci gaba da zama abin koyi a yankin, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar Amurka Heather Nauert. Da daddan ƙawancenmu da Costa Rica ya kafu ne a dalilin ba da goyon bayan ta ga 'yancin ɗan adam, demokradiyya da tsaro ga dukkan jama'ar ƙasar. Ƙasar Costa Rica na taka muhimmiyar rawa a matsayin abokiyar tafiya wajen inganta bunƙasar tattalin arziki, tsaro da kyakkyawan shugabanci a duk faɗin yankin, a cewar ta. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, a gaida Safina Sudangi sai kuma takaitattun labarai.
To, a takaice, 'yan sanda sun harba wa 'yan mazhabar Shi'a da ke zanga-zanga barkunan tsohuwa yau Talata a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, a rana ta biyu ta artabin 'yan sandan da masu zanga-zanga waɗanda ke nema a sako musu shugabansu. Tun a watan Disambar shekarar 2015 ake tsare da shugaban 'yan mazhabar Shi'a Ibrahim Al-Zazzaki a gidan Kaso ba tare da an tuhume shi da wani abu ba. An 'yantar da yara ƙanana fiye da 200 daga aikin soja a Sudan ta Kudu yau Talata a lokacin wani biki da aka yi a Bakiwiri a kusa da birnin Yanbu. Yara 40 sanye da kayan soja da na 'yan sanda sun yi maci mai kama da na sojoji, daga nan suka ajiye makamansu suka kuma sauke nauyin aikin da aka sa su, wani komanda ne ya ba su umarnin yin haka. Daga nan kuma suka sanya wasu riguna na shirin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka rubuta yara ba sojoji bane ba akan waɗannan rigunan. Shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi baƙuncin Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe da safiyar yau Talata don ganawa kwanaki biyu. Fadar White House ta ce tana sa ran tattaunawa za ta yi tasiri sosai.
To, a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya kai mu, ku ji mu da wani sabon shirin ciki hada demokradiyya na Sahabo Imam Aliyu. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye a dandalin VOA, wato voahausa.com. Yanzu a madadin
Maryam Dauda,
sai kuma Malama Judy da ma injiniyan mu Alheri, ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.